mauti mun yadda cewa a cikin kabari akwai azaba azabar kabari ko ba abin ne ka ba jama'a za ta kai gare ka da kura ko zaki za su cinye ka in Allah ya nufe ka da azaba a kabari ko ni'ima Allah zai maka da za a kona ka aje a watsa tokar ka ta bi iska in Allah ya nufe ka da azaba ko ni'ima za ta je gare ka dan haka ku kiyaye jama'a azabar kabari ba wai lallai sai mutun yana cikin kabarin ba da za a je a aje mutun a cikin fridge irin na likitoci din nan cewa ba za a yi mishi jana'iza ba sai bayan shekara 10 idan Allah ya nufe shi da azaba yana cikin azabar in ya nufe shi da rahama yana cikin rahamar kamar fir'auna jama'a yanzu fir'auna yana nan a ajiye fir'auna ba a cikin kabari yake ba a adana yake an aje shi amma kuma qur'ani ne yake ce mana annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiya safa da yamma ake gas
alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren talata ne wanda ya daidai da daren daya ga watan Rabi'u Nisani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1429 daidai da 7 ga watan April shekara ta 2008 muna karatun littafin al-aqidatu tahawiyya ta al-imam Abu Ja'far al-Tahawi al-Warraq idan jama'a ba su manta ba mun karanta wasu fakarori a jiya waɗannan ainihin wato gabobi suna magana ne dangane da imanin mu da mala'iku da nau'ukan su da kuma imanin mu da cewa akwai tambaya da akwai azaba da akwai ni'ima a kabari waɗannan gabobi su ne idda malai yake cewa wa nu'minu bil kiramil katibina mun yi imani da ainihin mala'iku waɗanda suke manya-manyan mala'ikun nan masu rubutu na ayyukan bayi fa inna Allah qad ja'alahum alaina hafizina domin Allah ya sanya su masu kula ne akan mu wato suna rubuce-rubuce dangane da ayyukan mu wa nu'minu bi malakil mauti kuma yace mun yadda da mala'ikan mutuwa al muwakkali bi qabdi arwahil alamina wanda aka wakilta domin daukar rayukan halittu baki daya malan yace wa bi azabil qabri liman kana lahu ahlan haka mun yadda azabar kabari gaskiya ce ga wanda ya cancanci azabar kabari din daga cikin kafirai da kuma fasikan musulmi da kuma munafikai mun yadda cewa akwai ta sannan wasu alim munkarin wa nakirin fi kabrihi mun yadda da tambayar da munkar da nakir za su yi ainihin wato a cikin kabari an rabbihi za su tambayi bawa game da ubangijin shi wa dinihi kuma za su tambaye shi game da addinin shi wa nabihi sannan za su tambaye shi game da annabin shi ala ma ja'at bihi al-akhbaru kamar dai yadda hadisan manzon Allah suka zo da su an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah din to mun yadda da duk waɗannan abubuwa baki daya wa ani sahabati ridwanullahi alaihim haka kuma kamar yadda hadisan suka zo daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su sahabbai Allah ya kara musu yarda baki daya to mun yadda da duk abin da suka ainihin zo da shi sai malan yace wal qabru rawdatun min riyadil janna shi ko kabari wani dausayi ne daga cikin dausayan aljanna aw hufratun min hufarin nirani ko kuma wani rami ne daga cikin ramuka na ainihin wato wuta wannan asali kalma ce ko jumla ce wadda malan ya gutsuro ta a cikin wani hadisi da'ifi da kuma mai riwaya munkara wadda ainihin ta zo daga ainihin Tirmidhi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗe shi a haka sai dai kasantuwar bai inganta ba to ba daidai bane kuma a ci gaba da ainihin hujja da shi ainihin wannan hadisi Allah madaukakin sarki ya kiyaye to idan jama'a da kyau sun fahimci waɗannan abubuwa wato al'amura ne waɗanda duk baki daya sun shafi gaibu to abin da ya shafi gaibu dangane da aqida yana da buƙatar a tsaya a tattauna shi kwarai da gaske shi yasa nake so in tattauna mana waɗannan mas'aloli a jumillance da kuma a tafsiliyance jama'a sai kowa ya karkada kunnan shi ainihin ya ji waɗannan bayanai waɗanda za su zo daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da ayoyi da kuma fassarori na daga malaman sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa bayanan da nake so zan ainihin wato fada da sharhi akai su ne dangane da munkar da nake yi. Waɗannan mala'iku guda biyu da suke ainihin tambaya a cikin kaburka, sannan da yadda alhayatul barzakhiyya rayuwar kabari yaya rayuwar kabari take, zan yi magana akai insha Allah ta'ala, tare da cewa duk maganganun da zan yi a tattakaice ne, amma zan gina su ne akan ainihin wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda yazo da waɗannan al'amura. Sannan zan yi magana dangane da tambayar kabari, suwa ake wa tambayar kabari, kuma yaya ake tambayar kabari, tambayar kabarin nau'i nawa ce, zamu tattauna akan wannan insha Allah ta'ala. Zan yi magana dangane da ni'imar kabari, za ku yi magana dangane da azabar kabari, sannan za mu yi maganganu dai dangane da al'amura da suka shafi waɗannan matsaloli waɗanda muka tattauna a kai insha Allah. Gabana littafin ahkamul jana'iz ne wa bid'uha na Sheikhul Muhaddis Al-Allamah Al-Albani rahimahullahu a ainihin wato lamba ta 105 a shafi na 198, tare da cewa yau fiye da shekara 10 da suka wuce muka karanta, muka sauke wannan littafi a cikin kasar 111, to muna buƙatar mu ringa tattauna wasu abubuwa waɗanda suke da alaka, musamman yayin da ainihin bid'o'i suka yi yawa a cikin jana'izoji da makamantansu, to musulmi ahli sunna suna buƙatar a ringa bude ana karanta musu ire-iren waɗannan littafai dan a san menene shiriyar Allah da manzon Allah game da al'amuran da ake yi na ibada, domin duk wanda ya bautawa Allah da jahilci yayi katobara, wanda ya bauta Allah da bid'a ya tafka ta shi ma, haka kuma wanda ya bauta wa Allah da al'ada yayi asara. Kadai Allah zai saurare ka ne in ka je gare shi da tsarkin zuciya. Tsarkin zuciya ku shine ikhlasin da Allah ya aiko annabawa da shi da kyakkyawar ibada. Kyakkyawar ibada ku ita ce kai sunna irin addinin da Allah ya aiko annabawa da shi. Allah madaukakin sarki ya ce maki. Wannan wani hadisi ne wanda asalin shi al-Imam Ahmad da Abu Dawud da al-Imam al-Bazzar suka ruwaito shi, al-Imam an-Nasa'i da Hakim da al-Imam Abu Dawud da Tayalisi ya ruwaito, sun ruwaito wannan hadisi a Tayalisi a cikin littafin shi Kitabul Musnad. Al-Imam Ibn Majah ma ya ruwaito ainihin wannan hadisi, hadisi ne da sahihi kamar yadda al-Imam al-Hakim da Zahabi da Ibn al-Qayyim suka tabbatar da cewa wannan hadisi hadisi ne ainihin ingantacce. Hadisin an samu shi daga sahabin nan ne Bara'u dan Azib, Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda. Kala Bara'u yace, kharajna ma'a annabi sallallahu alaihi wa sallama fi janazati rajulin min al-ansari, mun fita jana'izar wani mutum daga cikin mutanen Madina ainihin tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Na'am, daga cikin fa'idar da muke dauka a cikin wannan gaba ita ce, annabi sallallahu alaihi wa sallama yana zuwa jana'izar talaka da jana'izar mai kudi, yana zuwa ta sarki da ta bafade, yana zuwa ta almajiri da ta malami. Annabi sallallahu alaihi wa sallama na zuwa jana'izar da da bawa. Da haka al-Imam al-Bukhari ya ruwaito hadisi, wata mata dake kula da masallacin annabi wajen tsafta da shara ta rasu da daddare, sai sahabbai suka ga cewa wannan ai ba wata special bace, ba wata air high table bace, ma'ana ba wata babban mace bace, kuma ma wannan baiwa, kuma bakar fata, kuma ma a masallaci take kwana, sannan ma ba ta da wani aikin yi sai sharan masallaci. Akan wannan ma mata za ta shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bacci da daddare, mu ma mun isa mu rufe wannan, ba sai ma an taso manzon Allah ba. Sai suka je sai suka haƙa rami aka rufe ta aka yi mata sallah, dai haka shikenan. Allah ya karba, Allah ya ji dan musulmi kaza, ana ganin wannan mai cece ku. Da gari ya waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwana ɗaya kwana biyu bai ganta ba, sai ya ce lafiya? Sai sai aka ce wannan mata Allah madaukakin sarki mata rasuwa. Yayi mata rasuwa da yaushe? Aka ce ai a dare ne kaza kaza ran nan nan. Yau me yasa ba ku tashe ni ba? Suka ce ai mun ga wannan mata baka fata, kuma ma baiwa, ba wani abun nan aiki ta yi wannan sharan masallaci, duk aka wulakanta al'amuran ta ma dai. Shikenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dulluni ala qabriha, mu tafi ku kai ni kabarin ta. Aka je aka kai shi kabarin ta, ya tsaya a kabarin na ta, yi mata sallah ta gawa, ta samu daraja daraja ta musamman. Wannan shine Bahaushe yace rabon kwado baya hawa sama, ko ya hau ko ya sauko. Ka duba duk yadda aka yi aka shiga aka fita, dan dai ma kada ma sallah, amma sai da manzon Allah ya bi har kabarin ta ya je mata sallah. Ina fatar mun gane. to abinda zamu cire a cikin wannan gaba da bara'u yace kharajna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallama fi janazati rajulin min al-ansari shine annabi yana zuwa janaiza ashe in dai malamin sunna ne a gaishe shi janaiza to sai dai inda wani uzuri da zai hana shi zuwa amma kasantuwar cewa wannan gawar wani talakace ko almajiri ne ko ba wani ya kai ya komo bane to babu dalili akan bambancewa jama'a in ko har aka ce malaman sunna ba za su je jana'iza ba sai ta wani da wani to musiba ta farko wa addinin musulunci kamar yadda da yawanci yau zaka shiga garurukan musulunci da an yi rasuwa jama'a wani lokacin wallahi sai a bar gawar a hannun yan tasha jama'a wallahi tsayawa ne a wani gari zan sha ruwa kawai zan dan kintsa haka sai naga za a tafi jana'iza muka tafi sai naga di area boys dai akan gawar ina malaman ku ina wane ina wane ina suwane ina suwane aka ce ai duk da aka yi sallah sai suka juya su ba su ma sanya ake hakan kabarin ba wannan musiba ce malaman sunna ku daina kwadayin duniya duk wanda ya rasu aje ai mishi jana'iza tare da ku in aka je kuma ku yi tsaye a bakin kabarin ku nuna musulmi cewa wane matso ku yi kaza ga yadda ake kai yi kaza da kai ba daidai bane kai kuma yi kaza yi kaza da haka ne fa al'umma za ta rayu jama'a amma matukar malami ya dauki tunani irin na sarakunan gargajiya musulmi jama'a shine ai shi ba zai shiga jama'a ba ai ba zai kaza ba ai ba zai kaza ba ai ba zai kaza ba ko ka nuna mutane a aikata ba yaya za a yi alfahari ya gyaru da yawancin ka shiga garuruka jama'a za ka ga kashi 90% na harkokin jana'iza ana yin su ne in ma akan jahilci ko akan bid'a ko akan al'ada haka na taba zuwa wani gari jama'a muka je muka rufe gawa kawai sai naga mutane sun watse naje jama'a ina za ku aka ce ai nace addu'a fa ya za a je gida a zauna ai nace a ku dawo ba haka manzon Allah ya ce ba manzon Allah ya nuna in aka gama rufe mamaci a tsaya akan kabarin ayi addu'a haka hadisi yace to aka tsaya aka yi addu'a shi ne yace wallahi mu bamu taba ganin haka ba mun haka da an gama rufe gawa sai kowa ya tafi wanda yake da lokaci aje a taro a gidan ayi addu'a lokacin ko wanda bai da lokaci ya sanfe ya tafi shi abinda sunna tace shine malaman sunna su rinka zuwa wurin jana'iza jama'a gashi dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kafa shi mai daraja da albarka ya bi sahabbai aka tafi kuma wannan sahabin tunda kaji an saka sunan shi ba ma wani bane da aka ji an ce kai rajulin min al-ansari wani mutum ne cikin mutanen Madina kamar ma ba wani mukami ne babba inda irin su Abdurrahman bin Auf ne manyan attajirai al-Hazan birni inda irin su Usman ibn Affan ne manyan dilolin gari da duk sai an ji labari amma wannan aka ce rajulin min al-ansari dan haka an aka ce an yi rasuwa jama'a ahlus sunna ku rinka zuwa wurin jana'iza malaman sunna ku rinka zuwa manyan masu darajoji duk baki daya ku rinka halarta ga manzon Allah ya fi kowa daraja duniya da lahira halittar Allah baki daya mala'iku da aljanu manzon Allah ya fi su amma kuma kun ji aje jana'izar rajulin min al-ansari wani cikin mutanen Madina fantahaina ila al-qabri wa lamma yulhad yace sai muka isa kabarin sai muka samu sadda muka isa ana nan ana hakan kabarin wato mun isa ba a gama haka kabarin ba wasi yadihi fajalasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mustaqbil alqibla sai manzo Allah ya zauna sai ya fuskanci alqibla tunda an isa ba a kammala hakar kabari ba sai manzo Allah ya samu wuri sai ya zauna wajalasna haulahu mu kuma sai muka zauna kewaye da shi ma'ana sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka isa kabarin sai ya zauna ya fuskanci alqibla su kuma sai suka zauna ainihin sai suka kewaye shi wa ka'anna ala ru'usina at-tayr ka ce an dora mana tsuntsaye aka saboda natsuwa in aka dora maka tsuntsu aka aka ce in ka motsa zai tashi kaga dole ka natsu to sahabbai da suka zauna suka kewaye manzon Allah sai suka natsu wasiyadihi udun yankutu fil ardi a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani tsinke ko wani ice annabi yana dan caccaka shi a kasa haka yana caccaka shi a kasa faja'ala yanzuru ila as-sama'i wa yanzuru ila al-ardi sai manzon Allah ya daga kai ya kalli sama sai kuma ya dawo ya kalli kasa waja'ala yarfa'u basrahu wa yakhfidhu ya daga idan shi ya sauke ya daga idan shi ya sauke salasan so uku ya kalli sama ya kalli kasa faƙala can sai annabi ya ɗaga ya ce ista'izu billahi min azabil qabr marrataini aw thalasa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama so biyu ko so uku sai sahabbai suka ji ya ce ku roki Allah ya tsare ku daga azabul qabri, ku roki Allah ya tsare ku daga azabul qabri, ko kuma ma har ya faɗi haka so uku. Thumma qala, sannan sai shi da kanshi ya ce Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri, ya Allah ina roƙonka ka tsare ni daga azabul qabri. A nan wannan gaba ta karantar da mu, duk sanda ka ce wa mutane su yi kaza, to ka zama farkon wanda za ka fara yin wannan abin. Da ya ce ku roƙi Allah ya tsare ku daga azabul qabri, yana gama umarninsu sai shi ya fara addu'ar Allah ya tsare shi daga azabul qabri din. Ina fatan mun gane ma'ana. In ka koya wa mutane abu, me yi wanka ce ku roƙi Allah ya tsare ku daga azabul qabri, ya za su yi addu'a ma ba su sani ba. To a aikace sai aka ji ya ce Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri, Allah ka tsare ni daga azabul qabri. Wannan gaba kuma ta tabbatar mana da cewa azabul qabri gaskiya ce. Nassoshi na Alkur'ani sun tabbatar mana, nassoshin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun tabbatar, ayoyin Alkur'ani daga ciki akwai wanda muka kawo kissar Fir'auna a jiya, da Allah madaukakin sarki yake cewa annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashadda al-'adhab. Wuta za a rinka daukar Fir'auna da shi da jama'ar shi ana kara su safe da yamma, ani musu gashi ana gasa su, ana azabtar da su safe da yamma. Sai Allah ya ce ranar da kiyama za ta tashi kuma sai a ce Fir'auna da jama'ar shi a shigar da shi, a shigar da su cikin azabar da tafi wanda suke ciki azaba. To a ina suke cikin azaba? A lahir, a cikin kabari, a kabari suna cikin azaba. In aka tashi kiyama fa sai a ce ai musu azabar da tafi wanda suke ciki. Wannan ke tabbatar da azabul qabri. To akwai ayoyi da yawa birjik akan haka, akwai hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, har Aisha saboda karancin ilimin ta a farkon koyon karatu bata ma san cewa akwai azabul qabri ba, har sai da wata bayahudiya ta shigo ta ce mata Aisha ki roki Allah, Allah ya tsare ki daga azabul qabri. Sai Aisha ta ce ah, har ma ane wa mutane azaba a qabri ne? Sai ita ba yahudiyar sai ta ce mata to shikenan, in mai gidanki ya zo ki tambaye shi. Yahudu kenan, sun san gaskiya, sun san ashe annabi ya sani, tunda sun san wannan wahayi ne, karatu ne, gaskiya ce. Sai ta ce in mai gidanki ya zo ki tambaye shi, miki jawabi game da azabul qabri. Annabi na shigowa sai Aisha ta ce ayu'azzabun nasu fil qubur, wa ane wa mutane azaba a qabri? Sai manzo Allah ya ce azabul qabri haqq, azabul qabri gaskiya ce, akwai ta. Wannan ya tabbata mana da adalcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba yahudiya ce ta fada wa Aisha, manzon Allah da yake ba dan kungiya bane, manzon Allah bai iya kungiyanci ba, manzon Allah bai iya kabilanci ba, manzon Allah bai iya ta'assuf kiyayyar mutum saboda kawai ba naka bane. Amma fa manzon Allah yana kin yahudawa, amma manzon Allah baya kin gaskiya. Yanzu ba yahudiya ce ta zo ta fada wa matar shi wata gaskiya wadda ita matar bata sani ba. Sai ta ce mata kuma ki tambayi mai gidanki in yazo. Da yazo din aka tambaye shi, madadin ya ce ke da Allah rabu da ita, shirman banza yahudu, yahudu ka a'a. Sai ce azabul qabri haqqun, sai tabbatar da gaskiyar, ya manta da masdarin maganar, daga ina maganar ta fito, amma ita maganar tana da asali. To haka ake son musulmi ya zama jama'a. Ahlus sunna ku yi kokari ku zama mutanen kirki, ku daina kin mutane dan ba kabilar ku daya ba, dan ba kazan ku daya ba, dan ba kazan ku daya ba, amma ku kin mutane saboda sun ki addinin Allah. To in kuka ki su saboda sun ki addinin Allah, sai suka faɗi wata magana wadda ta zama gaskiya ce, ku tabbatar da maganar, tabbatar da maganar, baya nuna kun tawo kun tabbatar da su. Duk inda kuka ji gaskiya ku tabbatar da ita. Annabi haka yi wa sahabbai tarbiya, dan haka aka zauna lafiya. Amma yanzu musiba ta kungiyanci da kabilanci da kaza kaza sun sa sai mutum ya ji gaskiya, wadda gaskiyar ya amince da ita kafin ya ji ta a bakin wannan a jimillance, da kuma ya ji ta sai kuma ya ce ƙarya ce. Wai saboda dan me zai tabbatar da abin da wani ya faɗi? Wannan jama'a ba musulunci bane, wannan ba sunna bace. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Salasan su uku manzon Allah ya addu'a ya ce Allah ka tsare ni daga azabul qabri, Allah ka tsare ni daga azabul qabri, Allah ka tsare ni daga azabul qabri. Akwai hadisi sahihi da al-Imamu Abubakar ibn Sunni ya ruwaito a cikin littafin shi Amalul Yawm wal Layla, annabi sallallahu alaihi wasallama duk sa'ar da ya idar da sallah jama'a yana addu'a yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqri wa azab al-qabri, Allah ka raba ni da kafirci da fatara da azabar kabari. Waɗannan abubuwa guda uku in suka yi maka dukan Hassan da Husaini da Gambo ka shiga uku duniya da lahira, kafirci da fatara da me da azabar kabari. Wannan abubuwan uku gaba ɗaya jarabar duniya da kabari da lahira ta haɗu. A duniya ka zama kafiri, ka zama talaka matsiyaci fatara, sannan a kabari ka haɗu da azaba, to bala'i ya haɗu. To in suka yi maka lugude to ka shiga uku. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk sa'ad da ya salla sai ya ce Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqri wa azab al-qabri, Allah ka tsare ni daga kafirci da fatara da azabar kabari. Ka duba da kyau, in Allah ya tsare ka daga waɗannan abubuwan uku to ka samu rahama Allah duniya da lahira. Idan kuma ka haɗu da waɗannan bala'o'i guda uku to ka kaɗe, ga kafirci, ga talauci, ga azabar kabari tana jiranka. Allah ya tsare mu daga azabar kabari. Summa qala, sa'annan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce innal abdal mu'mina idza kana shinqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhira nazala ilayhi mala'ikatun min as-sama' bidul wujuhi ka'anna wujuhahum ash-shams. Manzon Allah sai fara wa'azi. To anan abinda ake so ka fahimta anan, ashe ana wa'azi a makabarta? Na'am. Amma a yaushe ake wa'azi a makabarta? Yana daga cikin kuskuren da mutane suke kuskurewa wani lokacin, shine wannan lokaci ake wa'azi a makabarta, ba ko yaushe ake ba. So da dama mutane suka ji wannan hadisi a jumillance sai su dauka cewa to duk sadda aka je makabarta da an gama rufe mamaci sai kuma a fara wa'azi, a'a, wannan ta'adi ne. Kun cutar da mamacin, baku kuma bashi haƙƙin shi ba. Sadda ake wa'azi shine sadda ake aikin rufe kabarin ko kuma sadda ake aikin haƙar kabarin. Amma da zarar an haƙa kabari jama'a, to duk abin da ake a tsaya a yi addu'a, saboda a wannan lokaci da an gama rufe shi mala'iku suke zuwa su tashe shi zaune su fara tambaye shi. To a wannan lokacin yake buƙatar ku yi ta addu'a, Allah ya sa ya iya amsa tambayoyin, Allah ya yafe shi, Allah ya gafarce shi, Allah ya mishi rahma, Allah ya mishi kazaka. Ku yi ta addu'o'i a wannan lokaci. Amma wa'azi a makabarta jama'a in har za a yi, to za a je ne sadda ba a fara, wato sadda ba a kammala rufe mamaci ba, ko irin wannan halin an je an samu ana cikin hakan kabari. Kun ga ai za a zauna jira ko? To a daidai wannan lokaci babu laifi wani malami ya miƙe ko ya zauna ya yi wa mutane wa'azi. A ƙarƙashin wannan Imam al-Bukhari ya ce babu maw'izatil muhaddisi fil qabri ko inda al-qabri, malamin hadisi ya tara jama'a a wurin makabarta ya musu wa'azi. Bukhari ya hujja da wannan hadisin akan haka, don Bukhari ya ruwaito wata kifa'a ta wannan hadisin, wani ɗan yanki na wannan hadisi. Idan kun gane wannan jama'a, wa'azi da ake a makabarta kuma ane ne a halin bukata, kuma wa'azin ba wai za a shiga wa'azi ne wanda yake bai da alaka da abin da ake ciki ba. Ana so a yi wa'azi ne a alakanta abin da ake ciki, na kabari da lahira da mutuwa da hisabi da azabar kabarin da azabar wuta da makamantansu. Don haka malamai sai a yi taka tsantsan, ba bin alqur'ani da sunna ba, amma bin su a bisa yadda aka ce a bi su din. Shine yanzu kun ga da yawanci mutane na yin wa'azi a makabarta da hujjar wannan hadisin, amma kuma galibi sai an gama rufe mamaci tsaf za a fara addu'a sai a ce Allah gafarta malam dan yi mana wa'azi. A wannan ba lokacin wa'azi bane, lokacin addu'a ne. Ina fatan jama'a su gane wannan. Allah ya taimake mu. Sai annabi ya ce bawan Allah mumini idan ajali ya kare mishi a duniyan nan zai fuskanci lahira, zai mutu kenan, sai mala'iku su sauka daga sama suna da fararen fusaku, kai ka ce fuskokin nasu rana ce saboda haske. Mala'iku in suka taho daukar ran mumini sai su taho da farar fuska, fuskan na haske tana sheki kamar rana. Ma'ahum kafanun min akfanil janna, sai su taho da ainihin wani mayani daga cikin mayanan gidan aljanna, ko likafani ko tawul daga cikin tawul na gidan aljanna. Wa hanutun min hanutil janna, da kuma turaren aljanna. hatta yajlisu minhu madd al-basri, haka za su zo su zauna a kusa da wannan ko a wurin da shi wannan mumini da zai rasu, sai su zo su zauna yana ganin su, iyakar ganin shi yana ganin su, gashi dan mala'iku ne da fararen tufafi da fararen shiga da fararen kaza da hasken kaza da hasken kaza. Summa yaji'u malakul maut alayhi salam, sannan sai mala'ikan mutuwa amincin Allah ya tabbata gare shi sai yazo. Kun ga maganar da jiya muka karanta cewa sunan nashi kenan, anan ma sai malam yace qultu hadha husmuhu fil kitabi was sunna, haka sunan mala'ikan mutuwa yake a Qur'ani da sunna, malakul maut. Wa amma tasmiyatuhu bi azra'il, yace kiran shi da azra'il fa mimma la asla lahu, yace wannan yana daga abubuwan da ba su da asali, khilafan lima huwa al-mashhur 'inda an-nas, sabanin yadda ya shahara wurin mutane, mutane da ka taba sai a ce azra'il, wala allahu min al-isra'iliyat, tayu ma yana daga cikin isra'iliyat. Na'am, menene isra'iliyat? Isra'iliyat sune labaran da aka samu daga banu isra'ila, amma su da dama malaman hadisi suna ta'abiri da isra'iliyat a irin wannan halin domin sukar abu, amma malamai suka ce in aka ce isra'iliya abinda ake nufi ɗayan abu biyu, ɗayan abu uku. Isra'iliya kissa da ta shafi bani isra'ila wadda ta inganta, an same ta Qur'ani da sunna, kamar wacce? Kamar kissa ashabul ukhdud. Kissa ashabul ukhdud ta zo a cikin Al-Qur'ani, ta zo a cikin sahihin hadisi wanda Muslim ya ruwaito, yanzu wannan kissa ce isra'iliya. Kamar kissan mutane uku din nan, ɗaya makaho, ɗaya mai saiko, ɗaya mai abin nan albaras, kuturta ko makamantan haka, ruwan zafi da suke cewa. To yanzu wannan kissa isra'iliya ce, amma ta tabbata a cikin hadisi sahihi wanda Bukhari da Muslim suka ruwaito. Kissar haihuwar Annabi Isa da kissar haihuwar Maryam da kissar Zakariya da iyalin shi, duk waɗannan kissoshi ne isra'iliya, amma duk sun inganta. To fuska ta farko ta kissa isra'iliya kenan. Fuska ta biyu wadda aka tabbatar da cewa bata inganta ba, kamar kissa Haruta da Maruta wadda ta zo daga cikin labaran isra'iliyat, malaman Yahuda ne suka kirkire ta, cewa Haruta da Maruta wasu mala'iku ne suka yi wa Allah laifi, aka je aka sauke su a garin Babila, daga haka suka je suka jarabtu da son wata ainihin mata mai suna Zahara, mai suna kaza kaza kaza, wannan duk makirci ne na malaman Yahuda. To irin wannan haramun ne a danganta ta. To akwai abin da zaka ga ka kasa gane ingancin shi, ya inganta ko bai inganta ba, to wannan abin da yafi zaman lafiya ka ga bakinka kai shiru, karka ce komai game da shi. Ina fata an gane, Allah ya taimaka. To haka waɗannan mala'iku za su zo su zauna a ainihin wato wurin wannan mamaci, sai kuma mala'ikan mutuwa ya zo, hatta yajlisa inda ra'sihi, ma'ana sai ya zo ya zauna daidai kan wannan mutum da zai rasu. Su sauran mala'iku sun zama ƴan rakiya kenan, sun rako shi ne, shi ne mai ɗaukar rai din. Fa yaqulu, sai ce ayyatuha an-nafsu at-tayyiba wa fi riwaya al-mutma'inna ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwani, yake wannan rai mai ƙanshi mai mutunci na tsatsan rai, fito zuwa ga gafara da yarda Allah madaukakin sarki. Kala, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa fatakhruju tasilu kama tasilu alqatratu min fi siqa, sai wannan rai ya fito daga jikin wannan mumini kamar yadda ruwa ake bulbulo shi daga bakin gora, baka san gora ba ko kula irin ta suwan wata ko makamantan haka, dan zamani ne in ana tittulo sai ga ruwa yana tultul tultul yana fitowa da sauki. To yadda yake fitowa da saukin nan, haka ran mumini zai fito in aka ce ya fito, don an ce mai ne sai da aka yi kirari, ya kai wannan rai mai ƙanshi mai mutunci mai daraja na tsatse, fito zuwa ga gafara da yarda Ubangiji, don haka sai ya fito cikin sauki. Allah madaukakin sarki, muna roƙonka ka sa rayukanmu su zama daga cikin wannan nauyi.
Amin.
Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce fa ya'khudhuha, idan wannan rai ya fito sai mala'ikan ya ɗauki ran. Wa fi riwaya hatta idza kharajat ruhuhu salla alaihi kullu malakin baina samai wal ardi, wata riwaya manzon Allah yace da zaran ran ya fito duk wani mala'ika da ganin sama da ƙasa sai ya mishi addu'a, wa kullu malakin fi sama, duk mala'ikan da ke sama sai ya addu'a. wa futihat lahu abwabus sama, sai a bude wa wannan rai kofofin sama, ana jiran shi a kai shi wurin Allah. Allah ya sa mai albarka. Laysa min ahli babin illa wa hum yad'una Allah an yu'raja bi ruhihi min qablihim, dukkan mala'ikun da ke gadin wata kofa daga cikin kofofin sama sai su ta addu'a, Allah ka sa wannan rai ya wuce ta kofar mu gata mun bude muna sauraron shi. Fa idza akhadha lam yad'uha fi yadihi tarfata 'aini, idan wannan mala'ika na mutuwa ya dauki ran, mala'ikun da suka rako shi din nan ba za su bar wannan rai ko dai da kiftawa ido a hannun shi ba, hatta ya'khudhuha, har sai su karbe ran. Fa yaj'aluha fi zalika al-kafn, sai su sanya wannan ainihin rai a cikin wannan mayani ko a cikin wannan hankici ko a cikin wannan tawul da suka zo da shi daga aljanna. Wa fi zalika al-hanud, wanda ke dauke da wannan kanshi na turare, jama'a kunji, ran mumini ya fado cikin sauki, mala'ikan mutuwa ya karba, yana karba sai waɗannan mala'iku da suka rako shi su karbe sai su saka a cikin wannan mayani na aljanna wanda ke dauke da kanshin turaren aljanna. Fazalika qauluhu ta'ala, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wannan magana da na fadi ai ita ce fassara magana Allah da yace tawaffathu rusuluna, sai ɗan aiken mu, sai manzannin mu su dauki ran shi. Wa hum la yufarrituna, ba sa sakaci, idan aka ce karfe 8 da minti 1 to ba za su kara koda second 1 ba, ba sa sakaci. Dan haka wannan ayar tana gargadin ka ne kai dan adam, idan kana sakaci game da aikin da yasa Allah ya halicce ka, su mala'ikun da aka sa su aiki akan ka ba sa sakaci su. Tawaffat rusuluna wa hum la yufarrituna, su ba sa sakaci, ba sa wasa da aikin su akan ka. Kai in kana nan ka shagaltu da duniya, ka shagaltu da mata, ka shagaltu da mota, ka shagaltu da gida, ka shagaltu da kaza, su ba sa shagaltuwa game da komai, aikin ka din shine shagalin su. Tawaffat rusuluna wa hum la yufarrituna, sai manzannin mu su dauki ran shi, ba sa sakaci a cikin wannan aiki nasu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa yakhruju minha ka atyab nafhati miskin wujidat ala wajhi al-ard, haka wannan rai zai fito daga jikin wannan mamaci yana kanshi, duk wani turaren miski da ka san yana kanshi a duniya, to haka ainihin wannan rai zai yi kanshi kamar yadda wannan turare yake, duk inda aka ce ga wani turare wanda yafi kowanne, to haka zaka ga wannan rai yana kanshi. Qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya cigaba da cewa fa yas'aduna biha fala yamuruna, yani biha ala mala'in min al-mala'ika illa qalu ma hadha ar-ruhu at-tayyib, mala'ikun nan sai su dauki wannan rai sai su sama, duk inda suka ji wuce wasu mala'iku, mala'ikun suka ji kanshi sai su ce wannan rai ne wannan yake kanshi. Fa yaquluna, sai su ce fulan ibn fulani, wane ne dan wane ai, bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammuna biha fi dunya, yusammunahu biha fi dunya, sai su kira shi da sunan shi wanda yafi kowanne kyau a nan duniya, wannan suna ne yafi kyau jama'a daga cikin sunayenka, shine sunan yanka da aka sa maka na sunna, an sa maka Ahmad, an sa maka Ibrahim, an sa maka Muhammad, an sa maka Abdullahi, an sa maka kaza, sunaye mafi kyau daga cikin sunayenka su za su zaba sai a kira ka da su. Sunayenka tarka-tarka da munanan sunaye duk waɗannan za a rufa, ran nan ba za a kira ka da su ba, za a kira ka da kyawawan sunaye ne. Hatta yantahu biha ila sama'id dunya, haka za su dauki wannan rai har sai sun je sama ta duniya, wannan sama da muke hange kenan ita ce sama ta duniya, sai sun je ta. Fa yastaftihuna lahu, sai su ce a bude wa ran mumini, ga wani mumini mun dauko ran shi, ku bude, sai su nemi a bude musu. Fa yuftahu lahu, sai a bude musu. Fa yushayyi'uhu min kulli sama'in muqarribuha, dukkan ainihin samar da suka je sama ta daya, manya-manyan mala'ikun da ke wannan sama waɗanda su ne yan kusa da Allah, manyan mala'ikun Allah da ke wannan sama sai su raka wannan rai har zuwa ainihin idda Allah madaukakin sarki ya so, ila sama'il lati taliha, har zuwa saman da ke biye da ita. Ina fatan kun gane, sama ta daya idan aka je sai manya-manyan mala'ikun da ke wannan gurin sai su raka wannan rai har zuwa sama ta biyu, hatta yantahi bihi ila sama'i sabi'a, haka mala'iku manya-manya za su taraka shi daga samar da suke zuwa wadda take sama da su har sai an je sama ta bakwai. Fa yaqulu Allahu azza wa jalla, sai Allah mai buwa da daukaka yace uktubu kitaba abdi fi illiyina, wannan bawan nawa ku sanya littafin ayyukan shi a cikin jeran giyar littafan manya-manyan bayin Allah. Yanzu wannan gabar ta wannan hadisin ta nuna mana lalle Allah yana sama, domin ina aka nufa da shi sama, da aka tafi aka tafi aka tafi sai da aka je saman saman gaba daya sama ta bakwai, sannan sai Allah ya fara jawabi, an tafi wurin Allah kenan. Da aka tashi tafiya karbo sallah, ina aka tafi sama ta bakwai. Saboda haka Allah a sama yake jama'a, wannan ita ce aqidar musulmi. Ina fata an gane. Wa ma adraka ma illiyun, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya iqtibasi. Allah yake cewa ko ka san suwaye illiyun, kitabun marqu, ai wani rubutaccen littafi ne, yashhaduhu almuqarrabun, manya manyan mala'iku su ne suke tsare da shi, su suke halarta shi, wato wani file ne na Allah madaukakin sarki, wanda a cikin wannan file din ake bi ake tattara littafan bayin Allah salihai manya manya da Allah ya yarda da su. Duk wanda ka ga littafin shi ya je wannan wurin, to wannan ya haye, sai Allah ya ce to a dauki littafin ayyukan shi a saka a cikin wannan wurin na musamman ne. Ina fata an gane. Fa yuktabu kitabuhu fi illiyin, sai a rubuta littafin shi a cikin jeran giyar waɗannan manya manyan littafai. Thumma yuqalu, sannan sai a ce a'iduhu ila al-ardi, to kuma da shi kasa. Fa inni wa'adtuhum anni minha khalaqtuhum, dan ne musu alƙawarin cewa dama fa daga kasa na halice su, wa fiha u'iduhum, kuma daga cikinta zan mai da su, wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, sannan daga ita wuta din zan fitar da su wani lokaci, daga ainihin cikin abin nan, afwan, daga cikin kasa din zan fitar da su wani lokaci, wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, daga cikin kasa zan fitar da su wani lokacin daban. Qala, sai shi ainihin wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya tigaba da cewa fayuraddu ila samai ila al-ardi, sai a maida shi kasa, wa tu'adu ruhuhu fi jasadi, sai a maida ran shi a jikin shi. To anan akwai wani abu da ake so ka tsaya ka fahimta, sai in ka karanta wasu nassoshin sannan zaka iya fahimta, shine yanzu a daidai lokacin da ake ta waɗannan an kai shi sama ta ɗaya, an kai shi sama ta biyu, a wannan lokacin kuma a nan gida ana nan ana cewa wane ya rasu, ana gayyatar jana'iza, masu haƙar kabari sun tafi, masu ɗinkin likafani suna nan, masu jiran sallah suna nan, kun ji a daidai sadda ake ta wannan shirye-shiryen, a wannan lokacin aka ɗauki ran aka bar mana gangar jikin. Hadisi sahihi ya tabbatar da haka, wanda ya zo cikin musnadul imami Ahmad da sahihu Muslim. Annabi sallallahu alaihi wasallama sanda dattijo daga cikin al-muhajirun al-awwaluna Abu Salama ya rasu, sai annabi ya shiga daki sai ya ga gawar Abu Salama idanuwanta abu bude haka suna kallon sama, sai manzo Allah ya ce Allahu akbar, lai idan Allah ya dauke shi sai yayi sama da shi, sai idanuwa sai su makalkale suna biye suna kallon ina za a yi dara. Sarki ya tabbata ga Allah, ba wani malamin biology da ya isa ya kawo wannan, duk duniya ba wanda karatun shi ya kai, ba digiri ba, ko alwutsu-wutsu ne shi a cikin karatu, jama'a alwutsu-wutsu shi ne gaban karatu, ga ma'ana duk inda ya motsa karatu ne ke zuba, in ji Bahaushe. Ina fata an gane. To ma'ana wannan sai manzon Allah kadai, shi kadai yake da wannan ilimin, ba wani wanda saboda tsabar karatu yayi biology, yayi bio, wanene yayi wanene, ba zai san wannan ba. In mamaci ya mutu, in aka ce ranka ya dade medical doctor ko consultant ko professor, ko wane ne kai, me yasa mamaci ke bude idan shi bayan ya mutu? Wannan babu ansa. Yo likita ma a lokacin girgiza kai kawai yake cewa nurse ta lillibe, bai ma san fasara abu, bai ma san ina ake ciki ba. Yanzu wannan yake nuna dukkan karatun da muke buƙatar, kuma muna buƙatar wahayi kenan. Eh, wahayi shine babban karatu, dan matsaloli mafi yawa da suka shafi ɗan adam game da rayuwarsu, ba ma addini ba, game da rayuwa, sai wahayi yayi fasara ake iya ganewa, jama'a. Kar ku manta game da rai din nan, Allah madaukakin sarki ya bayyana cewa in ɗan adam ya kwanta bacci, sai ran ya fita, idan ya dawo sai ran ya dawo. Sarki ya tabbata ga Allah. Allahu yatawaffal anfus hina mautaha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alaiha almaut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Sarki ya tabbata ga Allah. International Islamic University da ke Malaysia, fiye da shekara 20 professors suka zauna suka yi bincike akan, suka gano cewa lallai idan dan adam ya kwanta bacci, wani abu na fita a jikin shi. Amma wannan abun ne suka ce ma basu gano ba. Waɗannan International Islamic University kenan, jami'ar da tana daga cikin manya-manyan jami'o'in duniya ta addinin musulunci yau, wadda an hada karatun musulunci da na boko, sai da aka samu wani profesa ne, ma'ana kwararren likita ne, profesa ne, ya iya, ya kware, ya goge, amma kuma hafizi ne na Qur'ani. Sai ce, ya kuke wahalar da kanku bayan Allah ya yi defining wannan matsalar fini? Sai jawo wannan aya. Amma su an kawo wane da nekita, wane da folder, da duk an gama da tabarau, da duk wani abu an gama, amma an kasa gane shin wannan abun da in aka kwanta bacci yake fita menene. Sai suka ce sun gano dai an unidentified object, wani abu da ba a san shi ba, wani abu bai da suna ma a wurinsa saboda tsabar rikicewa. Sunan abun ma sun kasa ganewa, meye ma abun, an unidentified object. Don dama ya ce wa yas'alunaka anir ruhi qul ar-ruhu min amri rabbi. Don haka ba wanda ya isa ya san komai game da rai, duk biologinka da bayo, wane ne ka, ka je ka gama hayaniyar ka. Amma game da rai dai, wannan is a restricted boundary, wannan wata katanga ce da Allah ya kewaye ta, baka isa ka san yaya ran yake, yaya al'amarin shi yake. Ma kaji fa sun gano cewa ga wani abu na fita, amma sun kasa gano ma rai ne ko ba rai ba. Sai suka ce sun gano da dan adam ya kwanta bacci, sai wani abu ya fita daga jikin shi, da zarar ya dawo daga baccin ya farka kenan, sai kuma abin ya dawo. To sai gashi Allah ya ce Allahu yatawaffal anfus hina mautaha, Allah shi ke ɗaukar anfusa, rayuka. To sai ta'abiri da anfus a nan kuma bai ta'abiri da ruhu ba. Karanta Professor Bilal Phillips a cikin littafin shi The Exquisite Tradition in Islam, menene bambancin ruhu da annafs. Wannan wani karatu ne wanda ba shi muka ainihin ta sama ba yanzu, amma kuma ka karanta can. Amma dai nan me yasa Allah maɗaukakin sarki ke cewa yatawaffal anfusa hina mautaha? Saboda Allah maɗaukakin sarki ya tattara layukan ɗan adam, sai ya kira su da matsayin numfashi. Allah maɗaukakin sarki shi ke ɗauke numfashi. To numfashin ne ya ta'abiri da rai a nan. A yayin da mutum yake rasuwa, ashe bacci ma mutuwa ce, ashe bacci ma rasuwa ce. Hadisi ya zo sahihi a cikin tibbin nabawi na al-Imam Abu Nu'aym, annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace an-nawmu akhul maut, bacci kan mutuwa ne. Karanta al-Jami'u as-Saghir ko kuma Sahihul Jami'u as-Saghir, bacci dan uwan mutuwa ne. A yayin da ainihin mutun ya kwanta bacci din nan, Allah yace sai ya dauki ran shi, hina mautaha wallati lam tamut fi manamiha, wanda ya mutu sai a dauki ran, sai yace wanda ke bacci ma ran ake daukewa. A yaushe ake dauke a cikin baccin? Sai ce wallati lam tamut, wanda bai mutu ba ma dauke shi ake. Yaushe? Fi manamiha, a cikin baccin. Sai ce fayumsiku allati qada alaiha almaut, daga cikin rayukan da ke bacci aka dauke rayukan, aka bar gangunan jikin da numfashin, wanda Allah ya kaddara wa mutuwa sai ya rike, dama ta zo sai ya rike ta, ba za ta dawo ba kenan. Sai a ce wane daga bacci an tashi an ga ya mutu, Allah ya rike saboda ajalin yayi a daidai lokacin yana bacci. Allah ba zai ce bari a bari ya farka ba, yayi wasiya ko yayi jawabi, a tunda lokacin yayi. Dama a baya mun ji cewa tawaffat rusuluna wa hum la yufarrituna, lokaci yayi to su ba za su sakaci ba. Jama'a kun fahimci wannan da kyau? To idan kuka gane wannan jama'a sai kuma yace wa yursilu al-ukhra, dayan kuma da Allah bai kaddara mishi mutuwa a bacci ba fa sai ya sako mishi ran ila ajalin musamma, zuwa ga wani lokaci wanda shi Allah ya san da lokacin. Abin da nake so ku gane anan jama'a, lalle ne musulmi su fitar da wani tsari, kar ku sadaukar wa da ƴaƴanku Yahudawa da Nasara, ma'ana ya zama kawai yaro ya tashi tsabar karatun boko zai yi bai san addini ba. Jama'a ya saba wa tsarin salaf game da ilimin zamani. Salaf sun yi ilimomi na zamani, medicine, pharmacy, bio kaza, economics, geography, duk sun yi waɗannan ilimomin, amma ba su yadda sun rabu da ilimin addini ba. Ku dubi bala'in da muka shiga yanzu, mafi yawancin 'yan bokon mu ko bismillah ba su iya ba, wanda kishin addini ya kama shi saboda ya zama gwamna, saboda ya zama shugaban ƙasa, sai kaga in kishin ya kama shi zai fara jawabi da bismillah, sai kaji bai iya ba, sai ce bismillahir rahmanir rahim. Haka ake yi? Ba haka ake yi ba. Shi yasa an akwai dan islamiya kusa sai kaji ya ce yeho bai iya ba, dan shi dan islamiya baya kara. Tunda baka iya ba, me yasa za a ce ko ka iya ai maka kara? Bismillahir rahmanir rahim ba haka ake ba. Sai dan islamiya ce yeho bai iya ba. Kuma bai iya ba, gaskiya dan islamiya faɗi, sai dai kawai dai ya faɗe ta a tsaye ne, amma dai gaskiya ce. Kaji mutum ya ce manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya ce, to sai ce Allah ake cewa subhanahu wa ta'ala, gwamna ne mike zai bayani, sai ce manzon Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, sai aka ce a ranka dade, hattara ranka dade. Shi ne an ɗibi ƴaƴa ne aka sadaukar da su suka je suka yi makarantun missionaries a primary schools, suka tafi secondary, kuma sai aka tura su suka je boarding, daga nan suka wuce university boarding, daga nan kuma shikenan aka baro ƙauyukansu da su aka kai su wasu garuruka aka ɗauke su ma'aikatan gwamnati. A waɗancan lokutan kuma ba a karantar da mutane addini irin yadda ake yanzu, tsakanin magariba da isha, bayan kaza. In ma kaga mutum ya je wurin malami, sai in yayi wani mafarki ya ga wani bakin mutum a tsaye a gaban shi, sai ya bashi laya ya zo ya ɗaura da safe. Saboda haka jama'a, ya kamata musulmi su tsaya su fitar da wata mafita. Daga cikin mafitan nan, abin da ike iya halarto min a yanzu shine in yaranka ya gama JSS3 to tsai da shi wannan shekara guda, a kashe ta, a zaunar da shi, a yi ta karantar da shi aƙalla abu hudu: haddar Qur'ani, sannan aƙida, larabci, sannan fiqhu. Me wannan magana tawa take nufi? Kana da ɗanka ya gama primary, dama ana ta koya mishi karatun Alkur'ani, ma'ana a yi ƙoƙari a koya mai ya iya tilawa, ya iya karatun Kur'ani har zuwa lokacin da zai zanya shekara tara a makaranta. Shekara tara ku jama'a ta isa mutum ya iya Kur'ani ya laushi a bakin shi, ya iya karantawa, ya zan duk inda ya buɗe zai iya karatu ɗaya da primary zuwa aji shida na primary shekara shida, daga aji ɗaya na junior secondary zuwa aji uku na junior secondary ba shekara tara ba, to in ya karbi certificate din shi na JSS to ya isa, sai ya tsaya a nan, sai a ɗauki shekara guda. To da musulmi ba su tsaya su yi tsari, sai a tsuntsunto yara irin waɗannan, sai a kama wasu gidaje, sai a aje yara wannan gidajen, sun zama musu boarding ne na haddar Qur'ani da tarbiya. Amma shekara ɗaya za ka yi, in kai shekara ɗaya din sai a ce a ƙarƙashin wata makaranta ce darul Qur'ani, darul hadisi, darul makkiya, daru kaza, ita makarantar ce za ta gudanar. Don haka in ka gama a shekara guda sai a baka certificate. Kaga wannan shekara ɗayan da kai a rayuwarka ka samu karatu, kuma in certificate din ne, tunda zamani sai da certificate, kana da inda ka kashe shekara gudan ga shaida. To a wannan shekara guda da za ku zaunar da ƴaƴanku da suka gama JSS3, me za a yi musu? Za a yi musu hadda ta Alkur'ani ne, hadda. A nan za su rinka kwana, ba inda za su je, ko hutu ba za su je ba,
duk wanda uwar shi ke son ganin shi ta kullo garin rogo da sukari ta zo a sa rana a bata mintuna ta zauna ta gan shi kamar dan kurkuku amma ba zuwa zai gida to shikenan Allah sarki wani baban kai a cika zafin ra'ayin addini dan zauna ka ga dan ibro ko da nawa daya a ba zai je gida ba sai ya sauke ita kuma in ta zo ganin shi a bata mintuna to hajjia your time is off lokacinki ya kare ina fata an gane a zaunar da waɗannan yara jama'a a karantar da su haddar alqur'ani abu na farko kenan kun ga za su yi bayan sallah asuba in suka yi bayan sallah asuba je su huta su ci abinci sai su dawo aji karfe 9 zuwa kuma karfe 12 anan kuma a sake yin hadda a yi musu fiqhu sannan a ba su hutu su je su dan huta su shakata bayan sallar la'asar su dawo bayan sallar la'asar in suka dawo zuwa magariba sai a ba su hutu daga magariba bayan isha kuma su sake dawowa zuwa karfe 10 ku dauka a ce wannan lokacin ana lallasa wa yara karatu haddar qur'ani fiqhu ku samu littafin ad-durarul bai'iyya littafi mafi inganci a cikin fiqhu a koya wa yaran su haddace shi sannan a samu littafi irin 70 hadisan dinnan a sa wa yaran nan su haddace shi a samu littafi game da aqida kamar aqidatu tahawiyya dinnan a koya musu ita su haddace ta sannan sai ai hikima sai a samu darasin turanci da na lissafi sai a saka a ciki dan kasumanta da JSS dinsu da kuma SS1 wanda za su tafi in advance gwada haka ya ku musulmi ku ga natija wannan theory na ne ba wai wani na gaya a wani wuri ba amma ina da wannan tunanin a kaina ne nake ga bai kamata kawai ni in zauna da shi in dabbaka shi akan ƴaƴana kadai ba ya kamata a sayar da shi ga musulmi a fada wa musulmi wani yaje ya tsara a zo a dauki mataki akan haka mu kam darul hadisi matukar muka fara ainihin karantarwa darul hadisi ta fara aiki lallo wannan yana daga cikin abin da zabi ma'anar kenan insha Allah in ga kawo mana yaranka madadin zai shekara 12 ya gama secondary to shekara 13 zai yi yadda in ya fita fa ya nuna to yaushe za a samu irin wannan yaron yana da tangarda game da karatun alqur'ani ko game da fadin bismillahir rahmanir rahim za a samu ba a samu ba amma yana daga matsalar mu jama'a waɗannan abubuwan ba za su yi ba sai da kuɗi kuma muna da kuɗi sai dai ba a koya mana kashe kuɗin wajen addini ba sai ga mutum yana da ƴaƴa ya kiye kashe kuɗin su yi karatu amma sai ka ji Allah Allah yake kuma ya marmaza ya karo aure ko ba haka bane ba haushe eh na tanko mai kan bashi ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu saboda haka wannan professor a International Islamic University jama'a shi ya jawo musu wannan aya ta fushe su daga wannan duhun kan da suka shiga ciki ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu to kun daji jama'a a daidai wannan lokaci an kai shi sama Allah ya rubuta littafin shi cikin illiyina sai a dawo da ran nashi ko fi jasadihi a cikin jikin shi a daidai wannan lokacin kun gama rufe shi a cikin kabari kala sai annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam fa innahu yasma'u khafqan ali ashabihi idha wallaw anhu a daidai lokacin da ainihin aka dawo da ran nashi har ma sai ya zama idan dangi ko jama'a da suka kawo shi kabarin nan suka juya gida in suna taka takalmin su das 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 to yana jin ainihin wato karar sautin takalman su muddirina a sa'ad da suka ainihin juya suka tafi gida shin wannan dalili ne akan cewa kenan ana shiga makabartar musulmi da takalmi a babban malami Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani ya amsa wannan a cikin Fathul Bari saboda ga hadisi sahihi a cikin Sunan Abi Dawud annabi ya hana a shiga makabartar musulmi da takalmi to annabi ya hana a shiga amma ya akai aran kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in aka juyo ana tafiya gida yana jin karar takalma sai Ibn Hajar ya ce yo ai wancan nassi ne akan mas'alar wannan ko ba nassi bane wancan nassi ne karara ya ce kada a shiga makabartar musulmi da takalmi ya hana dan haka wannan nassi ne yazo yana magana amma wannan ko ba nassi ne ba wannan abu ne da ake iya fahimta kawai mafhumi ne fahimta akai sai ibnu hajirin yace dan haka fassara mafi inganci game da wannan karar takalmi ita ce sadda suka fita makabarta suka juya suka tafi gida a wannan lokacin ne Allah yake jiyar da shi karar takalman nasu yace ba dan komai ba domin ba za a dauki abin da ba nassi ba ai karo da abin da yake nassi akan matsala nassi yazo ya hada to wannan ba nassi bane game da halattawa sai dai an fahimci kamar a cikin makabarta ake tafiya shi yasa ake jin karar takalmin sai malam yace to wancan fahimta ta nassi za ta hana ayi wannan fahimta kuma ta cewa a cikin kabarin ne a cikin makabartan ne ko kun gane da kyau jama'a ku karanta ibnu hajirin a cikin fathul bari mujalladi na biyu Allah ya taimaka sai yace a wannan lokacin fayatihi malakani sai mala'iku guda biyu su zo mishi shadidal intihar masu tsananin ban tsoro fayantahiranihi sai su daka mishi tsawa wayujlisanihi sai su tayar da shi zaune sarki ya tabbata ga Allah jama'a kun ji kun ga magana da nake fadi idan al'amari ya shafi kabari da lahira da gaibu ko to imani ne yake aiki kawai anan dan Allah dubi yadda ake zuwa a haka kabari idan shakku ne shakku idan lahadu ne lahadu ta yaya za a iya zaunar da mamaci a wurin kabarin bai bunkaso ya dago ba amma kaga manzon tsira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace sai mala'iku su zo da siffa ta ban tsoro su daka mishi tsawa sai su tayar da shi zaune wallahu ala kulli shay'in qadir su tayar da shi zaune a cikin kabarin shakku mamaci ana sa shi a kaikaice ne in ka tayar da shi zaune a shakkun da yake kwance uwawun shi ba zai iya zama a wurin ba kaga wannan magana da hankali irin hankali na mutum kenan ko hankali na shari'a fa sai a ce duk abin ya wuce nan saboda rayuwa ce wata iri daban to balle lahadu kuma lahadu wanda yake shi kuma kogo ne a cikin rami ina ma aka iya samun sararin ma da za a yi balle a tayar da shi zaune amma manzo Allah ya ce sai su tayar da shi zaune ko to haka maganar take ku ji wani hadisi wanda yafi wannan ban mamaki al-imam Ahmad da Nasa'i suka ruwaito wani sahihin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace idan mamaci ya rasu in aka je aka rufe shi a ainihin kabari sai waɗanda suka san shi daga cikin mamatan da ke kwance a wurin sai su yi magana da shi sai yaya kabarowa ne yaya kabarowa ne yaya wane da wane tsaffatin matattun ne daɗaɗɗun mutuwa waɗanda aka daɗe da binne su a wurin suke tambayar sabon zuwa jama'a hadisi ne wannan ba tatsuniya ba ce fa wa'ayi ne manzon tsira ne ya faɗi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin musnadul imam Ahmad da sunanin Nasa'i hadisi yake sahihi tsaffatin kwanciya mamatan da ke kwance a wurin sai su tambayi sabuwar gawar da aka kawo wadda suka sani ta san su sai su ina wane da wane ya kabaro su sai shi wannan sabon mutuwa sai ta amma a taku bai zo muku ba amma ja aku bai zo ya same ku ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta'liqi sai ya ce dalili ne akan cewa an yi wuta da shi kenan me ma'ana wannan hadisi suwana da suka mutu shekara 30 ko 40 misali nake yi suna kwance sai yau wani ya rasu sai aka je aka rufe shi sai su tambaya ina wane da wane a halin wane da wane nan da suke tambaya su ma sun rasu kafin wannan sabon to amma su waɗancan ɗan shekara 30-40 ɗin sun samu rahama suna aljanna shi ma wannan sabon da ya zo ya samu rahama yana aljanna sai su tambaye shi ya kabaro wane da wane a duniya sai ainihin ya ce da wane ba su zo ba ba su same ku ba sai su ce sai annabi ya ce to a nan ne su waɗannan tsoffin mamatan da shi sabon sai su fahimci kenan an yi jahannama da shi, dan haka su ba su san da shi ba, ba su san ya zo ba, sun dauka har yanzu yana duniya bai mutu ba. Yanzu wannan hadisi ya nuna mana ashe mamata da ke kwance a wannan makabarta har suna tattaunawa da sabuwar gawa da tazo. Yanzu wannan abun in ba imani ba, menene zai sarrafa ka ka amince da shi? Shi yasa Abubakar ya fi kowa duniya kakafin ba annaba ba, saboda tsabar imani. Mun kawo kisar shi a jiya ko shekaran jiya da aka ce mutumin naka ka jifa ya sharota, yanzu ma ce waye wai an yi Isra'i da shi, an je Baitul Maqdisi, an je ina, an je ina, an je ina a dare guda. Yanzu Abubakar ka yadda? Yace ai na yadda. Aka ce me yasa yake? Ai tunda na yadda shi manzon Allah ne. Ma'ana a jumillance in ka yadda shi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, to juz'iyatu da za su zo maka, bangarorin matsaloli da za su zo, masu sauki ne ai. Ko kun fahimta jama'a? Dan haka babu mutumin da ya dace sai wanda ya yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, yadda ta haqiqa, wanda ya samu abin da ake kira al-yaqin. To in ka samu yaqini to shikenan, yanzu ka gama taka martaba ta yadda gaba daya, kamar yadda kake da yaqinin cewa hancin nan da ke fuskar ka hancin ka ne, ba hancin wani bane. Ko kun fahimta? Dan daga ran da ka kama hancin ka kace jama'a wannan ba hanci na bane, to yana nuna kenan baka da kuka ne kai, baka da hankali, ko kuma baka da yaqini, ma'ana baka da kan gado. Kuma wanda ya samu yaqini a cikin addini game da imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk waɗannan abubuwan in an fade su jama'a ba zai musu su ba. Allah ya taimake mu. Waɗannan mala'iku sai su tashe shi su biyu, su ne hadisi ya zo sahihi cikin Sunan Tirmidhi, wanda Allah ya kira su da cewa munkarun wa nakirun, munkar da nakir. To a nan jama'a Allah ya kiyaye, Allah ya raba mu da bid'a. Mu kam jama'a mun ji bid'a kuma mun ga bid'a, sai dai Allah ya mana gyadar dogo, ba mu yi ta ba, amma mun ji ta mun ganta. Muna yara jama'a, masallatan juma'a da ake kai mu na yan al'ada, a lokacin sai ka je ka ga hoton walakiri. Ni in na je na gano lokacin na da ba na iya bacci, saboda mun dauka da gaske ne, ka ga sharrin yan bid'a da yan al'ada. In ka je har yanzu masallatan yan al'ada, in aka tashi masallacin juma'a na yan al'ada, za ka je ka ga hoton walakiri da guduma, ga shi dan ya tashi wani ya tashi wani walakiri ne da guduma, sai ka ga yara sun gani sun yi zuru-zuru, saboda shi yaro hoto na magana da shi, shi kuma yana magana da hoto, dan shi ma hoto ne ba gaske ba ne, bai gama zama mutum ba, dan haka shi ya ga hoto sai ya dauka gaske ne. Ina fata an gane. Allah kiyaye. Al'amarin walakiri, munkar da nakir, jama'a sun wuce yadda mutane ke tunani. Sannan ka ji ikon Allah, waɗannan mala'ikun guda biyu fa su ne suke tambaya a wannan kabarin da ya mutu yanzu aka rufe shi, suke tambaya a wancan kabarin, suke tambaya a wancan kabarin, suke tambaya a wancan kabarin, suke kaza, suke kaza, suke kaza, suke kaza. Mala'iku ne kwaya biyu rak, suke wannan aikin ga duk kabarin da ya mutu. Za a yi mai tambaya na musulmi ko na kafiri, na fasiki ko na salihi, kamar yadda malakul mauti, mala'ikan mutuwa kwaya ɗaya ne, shike daukan mutuwar da ake yin ta a yanzu a nan, shike dauka a can, shike dauka a can. Kun ji dalilin da yasa muka ce mu tsaya mu tattake wuri game da al'amarin mala'iku, al'amarin imani da mala'iku? Jama'a, so ake ka yadda, ka gane baka gane ba, yadda da abin da aka faɗa maka kawai. In ba haka ba jama'a, ya za a ce mala'ikan da ke cikin wannan kabarin a yanzu yake ɗaukar rai, shi ne kuma yake wani kabarin da ke India, shi ke wani ainihin kabarin da ke ina Tunisia, shi ke wani kabarin da ke Azerbaijan, shi ke wani kabarin da ke Afghanistan, shi ke ɗaukar rai a lokaci guda, ko kuma shi ke tambaya a lokaci guda. Haza khalqullahi, halittar Allah ce, Allah yana da ƴancin ya yi yadda ya so. Amma ga fasahar nan Bature yana kwaikwaya yanzu, yana kiranta video net ko video conferencing. Yanzu lamba, yanzu waya ka je san ɗinka idan babba ce, ba irin ta fukara uba ba ta talakawa ba, idan lamba waya ka babba ce, yanzu za ka iya buga waya, yanzu aka buga wani na America sai a ce tsaya, sai a kuma dauko number 1 da wannan waya sai a buga wani kuma yana Saudiya sai a ce kai ma tsaya wani yana Czechoslovakia sai a ce kai ma tsaya sai ka hada bangarorin duniya gaba daya kaman mutum 15 akan waya daya sai ku ci gaba da hira kuna tattaunawa kai kuma kana gidanka a kwance a Nigeria kai kadai ka ne musu tambayoyi a lokacin kuma duk suna jin ka suna baka ansa in kana da waya babba samu lokaci ka zo zan koya maka dan abu ne cikin minti 2 kawai to yanzu Bature ya fara kwaikwayon wannan ma kenan ashe wannan ba ma wani abu ne na sai an je kasuwa a saida shi ba balle ma a ce wai wannan wani abu ne wanda har ma za a kasa shi yasa duk abin da kaji Allah ya fada ko annabi ya fada mafi morewa daga cikin mu'minai sune waɗanda suka amince in ka ce sai ka gano abin in kwakwalwarka ta kasa ganowa ba za ka yadda ba to sai ka ga wani abin lokaci kawai yake jira fa da zaran lokaci yayi sai ka ga abin ya bayyana amma lokaci kaza sai su kasa fahimta yanzu mutanen da an aka ce musu a cikin awa 5 za a isa Makka a je a yi sallah yanzu mutum yana Najeriya in ya so ya sallah a zahar a Makka zai iya tashi ya tafi yayi mutanen da an aka ce sai a ce a haba yaro hauka kake yi ga su Alhaji mai shanu sun tafi can sun bace a hanya har yanzu ba su dawo ba su tun ba har yanzu ba a da da labarinsu ina yaro sallah a zahar din a Makka yayi haba yaro ina mutanen da sai su faɗa haka amma yanzu fa zaka iya timing kanka kamar yadda zaka yi timing kanka in zaka fito daga gidanka zuwa masallaci karfe nawa za a fara sallah Kaaba ma zaka iya mata haka yanzu kai timing karfe nawa za a fara sallah azhar a Kaaba kawai sai ka hau jirgi ka ruga da gudu shu sai ka tafi kawai kana zuwa kuma a iqama kai sallah azhar a can saboda haka Allah yana da iko akan komai jama'a kuma in har mun yadda Allah shine al-aliyul a'la shi ne maɗaukakin maɗaukaka sauƙi ne mu ɗauka kuma ko menene ma Allah yana da iko a kan shi don haka jama'a kun ji waɗannan mala'iku sai su tashe shi fa yaqula ni lahu sai su yi mishi tambaya su ce to tambayar kabari jama'a nau'i biyu ce ku kiyaye da kyau ba iri biyu ba nau'i biyu nau'in farko akwai tambaya wadda take amma tambayar da kowa za a yi mishi Allahumma sai mutanen da Allah ya so su ba zai musu ba kamar waɗanda suka yi mutuwar shahada da makamantansu amma ba haka ba akwai tambaya amma ita ce za a faɗa nan to akwai tambaya khassa kowa kuma za a tambaye shi game da ayyukan shi nau'i da biyu kenan dan haka nau'in farko na tambayar gata man rabbuka waye ubangijinka waye mahaliccinka wa ka bautawa fa yaqulu rabbi allah sai ce Allah ne ubangijina fa yaqulani lahu sai su ce da shi ma dinuka me addininka fa yaqulu sai ce dini al-islam musulunci ne addini na fa yaqulani lahu sai su ce da shi ma hadha ar-rajul allazi bu'itha fikum wannan me zaka ce ko menene game da mutumin nan da aka aiko cikin ku mana me zaka ce wata aqida kake da ita game da shi fa yaqulu sai ce huwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam shine manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi fa yaqulani lahu sai ce da shi wa ma amaluka to me ka aikata kun ji nau'i na biyu na tambaya me aikinka fa yaqulu sai ce qara'atu kitaballahi na karanta littafin Allah fa amantu bihi na yadda da shi wa saddaqtu kuma na gaskata to mu tsaya anan mu bibiyi waɗannan abubuwan da farko tukuna jama'a duk duniya babu malami mai rahama irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am Imam Ahmad ya ruwaito hadisi da Muslim daga Muawiya dan Qurra wani sahabi ne mutumin ƙauye ya shigo cikin Madina ya zo ya karba addinin musulunci aka koya mai gurgurdan abin da ya sauka sai aka tashi sallah da aka tashi sallah to daga cikin abin da aka koya mai an yi atishawa a ce alhamdulillahi bawan Allah da ya atishawa a sallah sai ya ce alhamdulillahi sai sahabbai suka kwakwalo ido suna kallon shi haka ma'ana wannan JJC ne wannan sabon shiga ne wannan tsari yaya kai zaka shigo yanzu sallah kuma kana alhamdulillahi ai ba a yi a sallah shi bai san bambancin ba tunda dai karatu ya ce mishi an yi atishawa ai alhamdulillah to a sallah ne ba a sallah ba shi dai zai bi karatun da manzo Allah ya koya mai yayi kuskure bai kuskure ba saboda haka ya atishawa ya hamdala suka kwalo mishi ido haka sai ce kai mene muku kuka cike ni da idanuwan ku kulukulu haka a sallah sai kuma suka rinka tafi ana bubbuga cinya ana tafi kai shuru kai shuru sai bata rai irin wato naya abu kuma za ku zo kuna ce mutunci naka za ka bashi aka idar da sallah wannan abin da yayi yana tsammanin ya kai annabi ya bugai ko ya zagai ko ya daka mai tsawa ko ya ce ba gidaje ko sai manzo Allah ya kira shi yace kaga wannan sallah zantuttuka na mutane ba sa gyara ta abin da ke gyara ta karatun Qur'ani tasbihi da salati da kaza da kaza yace ban taba ganin malamin da ya iya karantawa irin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam yace bai doke ni ba bai mini tsawa ba bai harare ni ba bai yi mini kyala ba haka manzon Allah ya karantar da shi na'am a cikin education system na duniya an hana ka rike koda rula ce in kana karantawa balle dorina a cikin education tsarin karantarwa ta duniya doka ce ko rula ba a so ka rike balle bulala so ake kawai ka karantar da yara haka yaran ka yi kokari ka maida su su zama abokanka wasa da dariya wanda ya laifi a bi hanya zai sauki a kwaikwayi manzon Allah wajen karantar da shi laifin shi ko kuskuren shi cewa ba daidai bane amma dan Najeriya wani ba bai san wannan dokar ba sai ne karanta education an dibi yan Najeriya su tafi su karantar da turanci a Makka suka je suka yi ta kwala yara mala ce ai ba a dukan yara an ce yaro ne din ba da kai ba aka ce ba a dukan yara kasashen tura da laraba ba a dukan yaro ko yayi laifi ko kirba maka mari kai malamin ba za ka rama ba ba wai ma dan ya fadi jaraba ko dan yayi wani abu ba duka gaba ma ba bulala ma gaba daya a cikin tsari dan di biyan Najeriya suka je suka yi ta dukan yara dole aka sallamo su aka ce ba haka anan suka ce a su kam Allah kashe su su karantar da yara ba za su buge su ba a su ba su taba jin irin wannan karatawa ba ina fata an gane abu na farko kenan jama'a abinda nake ishara a nan shine ka taba ganin malamin da zai maka final year exams yanzu ba tutorial zai baka ba fa ba wai zai baka past questions bane asalin questions din da za a yi maka gobe da safe na jarabawa ka ta karshe sai kawo question papers din sai ya baka ya ce tafi kai nazari sannan sai kuma ya ce ga amsoshin su abinda manzon Allah yake nan yanzu kafin mu mutu ne gashi manzon Allah yana gaya mana tambayoyin kabarin kuma yana gaya mana ansar ma'ana ko balidi ne kai yau ka bi daren yau ka haddace in ka wayi gari a kabari gobe da safe ka shirya kenan ga tambayar ga amsar kuma wannan final year exams ne ba wannan GCE ne wannan WAEC ce wannan NECO ce wannan JAMB ce ma'ana ta karshe ce rayuwarka da kai kakaf to za a yi maka tambayoyi sadda ka bar duniyar kafin ka shiga lahirar a kabari kenan amma kaga sai ce ga tambayar da za a yi maka za a ce da kai marrabuka sannan ansa ita ce rabbi Allah za a ce da kai madinuka amsar ita ce dinil islamu za a ce da kai ma hazar rajulul ladhi bu'isa fikum in ma ka rikice sai manzo Allah yake amsar shine huwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama jama'a kun ji wannan da kyau kun fahimci kuma abinda nake nufi da cewa ga tambayoyin ga amsar ya hada ya baka ba wanda ya kai manzon Allah rahama duniya da lahira shi yasa mu mun yi register da shi jama'a we subscribe our faith to him duk imanin mu mun yi register da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to in ka samu malami irin wannan wannan ya zama shine sayyidinka wannan shine shehinka to kai kam hani allaka kayita jama'a mun fahimta to dan Allah jama'a me yasa kowa ba zai dawo ya ce manzon Allah ne mai gidan shi ba manzon Allah ne nashi wani da wani ku zo abi manzon Allah gaba daya a rabi da hayaniya da bata lokaci ku duba wannan rahama jama'a waɗannan tambayoyin matsala ne domin in baka gano su ba sun fi komai sauki amma in baka san su ba fa malami ya gama karantar da ɗaliban shi risala gaba ɗaya ta Ibn Abi Zayd al-Qayrawani cikin fiqhul malikiya suka je suka yi ta hadda babin gado babin khulqi babin kaza duk gaba ɗaya sai suka manta da wani abu mafi sauki sai zama musu mafi wahala sunan mai littafin ba su haddace ba
da yazo sai ya ce man masmu sahibir risala mai sunan malamin da ya rubuta ta littafin kawai iyakar tambaye kenan duk sai aka zube yanzu kun ga karshenta da abinda zaka je kana hadda kana shirin tambayar kabari ba waɗannan bane kace bari ka haddace suratu dukhan bari ka haddace suratu kaza duk ka gama hadda gaba ɗayan kaje sai ya ce man rabbuka sai ka ce wai 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 to sai ya fada maka sallallahu alaihi wasallam jama'a kun gane abinda nake so ku fahimta game da manzon tsira game da rahamar shi bai san al'ummar shi su samu matsala ko a duniya ko a kabari ko a lahira sallallahu alaihi wasallam to sannan ku dubi yadda tambayar take jama'a wane ne ubangijinka mahalicinka da ka bautawa idan ka sake ka bautawa wani to ka kade me addininka ba ce me kungiyarka ba ba ce me dariƙarka ba ba ce me kabilarka ba me addininka amsar ita ce musulunci duk kungiyar da ka kira anan ka bata duk dariƙar da ka kira ka bata duk kabilar da ka kira anan ka bata da aka ce me zaka ce game da mutumin nan da aka aiko cikin ku in ka ce sardauna namiji uban yan boko sai a ce wuta zaka in ka ce gumi ko maliki wuta duk wanda ka faɗa sai ka ce me huwa rasulullahi akwai wata riwaya da sai ce muhammadu kuna nufin annabi muhammad sai ce me zaka ce game da shi sannan sai ce huwa rasulullahi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa aka aiko muku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa yaqula li laku sai sai da shi wa ma amaluk to me aikinka anan fa ba ce za ka yi ai ma'aikacin leruwe ne ai da mu aka fara aikin NTC ai gadan nan da ka gani ta wuri kaza mu ne manyan manyan leburorinta ba wannan ake nufi ba jama'a ba wannan aiki ba wa ma amaluka menene aikinka fa yaqulu sai ce qara'atu kitaballahi na karanta littafin Allah Allahu akbar jama'a kun ji har a kabari sai an bincike ka game da aikin Allah akan ka shine me karatun qur'ani ashe muna buƙatar mu zo mu kira wata lacca wadda za mu sa mata aikin ka wadda wannan laccar kawai ya kamata ne ta zauna ta tattauna game da koyo iyawa haddacewa gane ma'ana al-Qur'ani a faɗakar da musulmi akan haka da Allah ya ce afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghayrillahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfalaha ya jama'a ku tsaya ku dubi wannan maganar da kyau fa qara'tu kitaballahi na karanta littafin Allah dan Allah kowa ya tsaya ya binciki kanshi ka iya karatun al-Qur'ani ya za kai ka iya ka koya to ka taba koyo jama'a yanzu ba abun kunya bane a ce musulmi bai iya karatun Qur'ani ba kuma jama'a ku ji aikin ka ake tambayar ka anan ba a face sallah ba to karanta wacce na da Allah yake cewa innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur wadanda ke karanta littafin Allah suke tsaida sallah suke ciyarwa a sirrance da a bayyane na daga arzikin da muka basu Allah yace waɗannan su sa rai ga aljanna dan me dan sun shiga kasuwancin da jali baya karewa kaji karatun Qur'ani jama'a shiga wani hannun jali ne wanda wannan kamfanin baya rikicewa baya karewa ka san zaka sai hannun jali sai kai taka tsantsan kamfanin yaya akwai tabbas kamfanin yaya yana cin riba kamfanin ba zai rushe ba yaya karfin jali shi to kaji in har zaka karanta littafin Allah ka tsayi da sallah ka rinka sadaka sarari da koye to ka shiga hannun jalin da kamfanin baya rikicewa jama'ar musulmi mu tsaya mu yi wa kanmu hisabi ko kun san cewa yana daga cikin hikimar da ta sa turawan mulkin mallaka suka mallaki kasashe irin namu shine su hana mutane karatun Al-Qur'ani sannan su koya mutane karatun Bible kun san cewa da 'yan boko a Ingila
da fastoci fada ake yi sai da aikin mulkin mallaka yazo da aikin mulkin mallaka yazo ƴan boko ƴan siyasa sarakunan gargajiya sai suka hada kai za su je su ciyo kasashe su kwato dukiyoyi sai pastoci da reverend fathers da bishop sai suka ce za mu taya ku wannan aikin mu kuma daga nan mu yada addinin Kirista ai ko kana ko primary school kai a social studies duk an karantar da mu haka tun muna yara cewa daga cikin dalilan zuwan turawa shine me bayan su ibu dukiyar mu kuma su yada Christianity to mecece manufar yada Christianity nasu ita ce kashe addinin musulunci da turawan mulkin mallaka suka isa garin Kano sai suka samu wani alaramma daga shi sai bantan shi sai jamfa da rana tsaka ya gama rubutun alqur'ani a jikin takaddu ya shanya su bushe sai koma yana jira kada iska ta dauke ya rubuta da tawada da takadda sai suka tambaye shi menene wannan sai mai tafin ta fasara musu wannan qur'ani ne littafin Allah ne sai suka ce to ina ne source din daga ina yi kwafo sai aka ce ya haddace anan wannan din mai bante da jamfa ya haddace anan aka ce sai gwamna Lugga ya aiko daga Lakwaje cewa kar a sake a fara koyar da waɗannan karatu a saurara tukuna ice waɗannan aka karantar da su karatu sai sun fi waɗanda muka baro a Ingila don wannan da ya sa bante bai fara sa wando ba ma ana ganin shi ba gida je amma yanzu har ya haddace wannan abin da ka kun gane tambayar ku ina ne source din daga ina ya kwafo zaka ce ai a kan shi yake wannan duk karatun a ka'i yake da zayyana da komai tawada da ja da baka ayi digo kaza kaza ayi digo da ja kaza ayi digo da kaza duk da kai tsara wannan abin eh a ina ya ga irin wannan calligraphy wannan adon da ina ya gani aka ce duk a ka ne sai gwamna Lugga ya aiko yace ka a sake a fara musu ABCD wannan a bar su tukuna to da aka bar mutane mai aka yi sai aka zo aka yi ta kawo sharrori cikin Kano wanda za su hana wannan karatun Qur'ani to daga baya sai aka kawo karatun boko amma suna cikin wannan ilimin a zo a kawo musu ilimin geography a kawo musu ilimin physics da chemistry su hada sai gwamna Lugga ya ce in aka yi wannan kuskura waɗannan mutanen sai sun fi turawa masu digiri da digirgir a Ingila karatu dan haka a bar su tukuna sai aka bar su aka zo aka kawo shubuhohi game da Qur'ani shikenan aka rabu da Qur'ani sannan sai aka zo aka fara kawo waɗannan abubuwa yanzu ta kai mu a makarantu na ƴaƴan musulmi a Kano jama'a za a je ana raba wa ƴaƴan musulmi bible za a zo wai sai a ce wai wake so wai yara ƴan primary da nursery wai a ce wake so yaro ko mushanka ba ka daga aka ce wake so sai wani ya ce yana so yaro yana ruwan shi wake so a daga bible ya ga littafi sabo yana sheki a ce wake so wai da aka tuntube su me yasa sai suka ce a cewa suke wake so wanda yake so ake ba sosai dama zariya kan ai an dade ana abin nan dama wake magana zari ana magana kanan ne da ake ganin can ne kaza 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 nan kam tuna ya dama za ku sasa kun bari kusa da ku Allah ya kiyaye sai to na karanta littafin Allah kun ji jama'a yanzu dan Allah in ka mutu yau baka iya karatun Qur'ani na komai ba wannan bangaren na amsa zai yiwu naga ce me aikin ka sai dai ka ce ni eh kwararren kafinta ne kwararren kafinta eh karatun Qur'anin fa baka iya ba to kaga matsala ta faru sai ka je ka iya littafin Allah jama'a a kai kafinta kai tinka kai menene kai wannan abubuwa ne wasila ce ta karayu ka iya karatun littafin Allah ma'ana aikin da ka zo duniya nan shine me karatun littafin Allah Allah ya taimaka to yace da na karanta littafin Allah kuma fa amantu bihi na yadda da shi na yadda cewa littafin Allah ne wa saddaqtu kuma na gaskata to me bambancin imani da gaskatawa anan saddaqtu ai na yi aiki da shi na yadda kuma na yi aiki da shi sai ce fayantahiru fayaqulu sai ɗaya daga cikin mala'ikun ya daka mishi tsawa sai ce man rabbuk ma dinuk man nabiyuk wa hiya akhiru fitnatin tu'radu 'ala al-mu'min bayan ya amsa tambaya a tsanaki jama'a sai a zo kuma cikin gaggawa a ce waye ubangijinka me addininka menene waye ubangijinka me addininka wane ne annabinka wannan a cikin gaggawa kuma za a daka mai tsawa manzo Allah ya ce wannan ita ce jarabawa ta karshe wadda za a yi wa mu'mini fadhalika hina yaqulu Allahu azza wa jalla wannan ita ce fassarar magana Allah a sadda Allah yake cewa yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya Allah na tabbatar da waɗanda suka yi imani da magana tabbatacciya a rayuwar duniya har zuwa ƙarshen ayar da yake cewa wa fil akhirah haka kuma a lahira wa yudullu Allahu adh-dhalimina az-zalimai kuma Allah yana rikita su wa yaf'alu Allahu ma yasha Allah na aikata abin da yaso yanzu wannan bakin shi ya tabbata dama ya san man rabbuka ya san man kaza ya san man kaza amma sai Allah ya so ka zaka iya amsawa duk saukin tambayar ba ku gani jama'a lokacin da aka zo da wata fitina ga yan boko dan boko zai shake kwalashi da nakitai ya ki gaisawa ba saboda tsabar mishi a rai in ma bai ga kai boko bane ba zai magana da kai ba sai je office ya ce karanta national anthem karshen boko kenan national anthem fa farkon boko kuma kenan amma duk nakitai din da yasa ya shake wuyan shi in yaje sai ya kasa karantawa ashe ƙarya ne wannan me take nunawa duk saukin abu sai Allah ya taimake ka kake iyawa shine yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah sai Allah ya soka dan haka jama'a addu'a ake akan Allah ka tabbatar da bakin mu sadda za a yi mana tambaya a cikin kabari dan wannan wani hali ne wanda ita ce la haula wala quwwata illa billah ta karshe gaskiya da gaskiya yasa bahaushe da an mutu sai cewa ne ya riga mu gidan gaskiya dan can lahira duk abin da ake gaskiya da gaskiya ne nan ne ake gaskiya da ƙarya ko ƙarya da ƙarya ko ƙarya da murdiya abubuwa iri-iri amma lahira gaskiya da gaskiya ne sabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayatid dunya fa yaqulu rabbi Allahu wa dini al-islam wa nabiyyi Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam yadda suka yi mai tambayar nan cikin gaggawa sai ba su amsa cikin gaggawa cewa Allah ne ubangijina musulunci ne addini na annabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fayunadi munadin fis sama sai ya ji wata shela wani mai shela yana shela daga sama an sadaqa abdi Allah ne da kanshi ke ne magana yace bawa na ya faɗa muku gaskiya shikenan yanzu Allah ya yi makin jarabawa kenan da kanshi cewa jarabawa daidai amsa shi daidai gaskiya ya faɗa muku fa afrishuhu min aljanna ku daga shi ku yi mishi shimfiɗa aljanna yanzu a cikin ina kenan ba fa aljanna ba a kabari ne Allah ya ce a ɗauko shimfiɗa aljanna a yi mai a kabari wa albisuhu min aljanna ku yi mishi sutura ta aljanna anan cikin kabari tukuna waftahu lahu baban ila aljanna ku buɗe mai wata kofa wadda wannan kofa za ta kai har zuwa aljanna kai tsaye kala fa ya'tihi min ruhiha wa tibiha sai kanshi da sheki na aljanna sai rinka taho mishi yana tahowa cikin kabarin shi yana ci wa yusahu lahu fi qabrihi madda basrihi sannan kabarin shi dama da hagu gabas da yamma kudu da arewa sai a bude mai kabarin iyakar ganin shi yake gani yanzu kun ga wata sunnar kuma kun ga wani abin da sai imani zai gaskata yanzu wani an bude mai kabarin shi iya gani to yanzu diya ma mai makabartar kenan ya tura kabarin wani da wani kenan ko to kaga imani ne abin sai a bude mai kabarin shi kabarin ya zama cikin yalwata har ainihin iyakar ganin shi qala wa ya'tihi wa fi riwaya yumathilu lahu rajulun hasanul wajhi hasan siyabi tayyibur rih yana nan a wannan hali yanzu fa ba likafanin ku ne da kuka bashi yake saye da shi ba kawai yanzu akwai kayan aljanna yanzu ba a dandagare kasa da kuka kwantar da shi ba kawai akwai shimfiɗa aljanna sannan yana cikin wannan hali ga ya sai ya ga wani mutum mai kyakkyawar fuska da kyawawan tufafi yana kanshi fa yaqulu sai ce abshir bil ladhi yasurruk nazo ne in maka albishir albishirin da zai faranta maka rai abshir bi ridwanin min Allah inne maka albishir da yarda Allah cewa Allah ya yarda da kai wa jannatin inne maka albishir Allah ya baka aljannatai fiha na'imun muqim, akwai ni'imomi dawwamammu. Jama'a wannan sune dindindin din, to akwai ni'imomi na dindindin a cikin aljannar. Hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad, wannan ce ranar da ake maka alkawari. Fa yaqulu lahu wa anta fa basharaka Allahu bi khairin man anta, sai ce kai wannan mutum kai ma Allah ya faranta maka rai da alheri, amma wane ne kai? Fa wajhuka alwajhu alladhi yaji'u bil khair, fuskarka fuskar mutanen alheri ce dake zuwa da labarin alheri. Fa yaqulu, sai ce ana amaluka salih, ai ni ne aikin ka na gari din nan. Fa wallahi ma alimtuka illa kunta fari'an fi ta'ati Allah, wallahi tunda nake ban san ka ba sai kana da gaggawa wajen aikin Allah. Bati'an fi ma'siyati Allah, kana da jinkiri kana da kasala wajen saban Allah. Fajazakallahu khairan, Allah ya maka sakamakon alheri. Kaji jama'a, sallolinka da azmominka, ayyukanka na alheri sai su juye su zama mutum, su zo su ne maka albishir, su ne maka addu'a, su taya ka zama a kabari. Thumma yuftahu lahu babun min aljanna, sai kuma a sake bude mai wata kofar tun daga aljanna, a can fa tun daga kabarin ne zuwa aljanna, yanzu kuma nan daga aljanna za a bude wata kofar har zuwa cikin kabarin nashi. To me zai faru? Wa babun minan nari, sai kuma a sake bude wata kofar tun daga wuta sai ta kawo har kabarin shi. Fa yuqalu, sai a ce hadha manziluka law asaita Allah, sai a nuna wuta a ce kaga gidanka can, wutaccen tunan ne gidanka da ka saba wa Allah. Amma abdalaka Allahu bihadha, Allah ya sauya maka wancan gidan da wannan na aljanna. Fa idza ra'a ma fil jannati, idan ya ga irin lagwada da alherin da ke cikin aljanna, qala, sai ya ce rabbi ajjil qiyamas sa'a, ya Allah ka gaggauta tashin alkiyama. Kai ma arji'u ila ahli wa mali, dan in koma zuwa ga iyalaina da dukiyata, ko kuma dan iyalaina ga dukiyata, ma'ana yanzu ma yana gudun ya koma gida, bai san ya koma gida, ai mar maza a tashi kiyama ya shiga aljanna dan kai koma gida. Maiwa yana da wata fitinanniyar mata ko wasu fitinannun mata? Maiwa gidan haya ne yana da wani landlord matsiyaci ya zo ya dame shi da asusu ba in fari? Maiwa yana da masifofi ga sunan? To yanzu ya samu aljanna, ba ma ya fatan a koma duniyar, sai ce ai mar maza ai tashin kiyama dan kan koma duniya, akwai matsala a ciki. Fa yuqalu lahu uskun, ko kuma sai a ce da shi uskun, sai a ce da shi zauna, ma'ana kwanta. Sai a zare ran daga wannan halin, zare ran yanzu sai a dauki ran sai a kai aljanna, shi kuma an bar shi a cikin ni'ima ta aljanna. Wannan gaba ta wannan hadisi ita ce rabin wannan hadisi jama'a, kuma tana dauke da sakonni masu karfi waɗanda kaɗan daga ciki kun ji su jama'a. To wannan gabar akwai ta'alikat masu yawa waɗanda ainihin zami, sai dai saboda lokaci ya kure sai an zo karatu na gaba insha Allahu ta'ala. Nafto insha Allahu ta'ala za a yi bayanai dangane da waɗannan al'amuran insha Allahu. Allah madaukakin sarki ya taimake mu.